daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, yau Alhamis 26 ga watan Yuli shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye, wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin kasashen nan biyar masu karfin tattalin arzikin su da yunkuru sun yi gargadi akan kalaman shugaban Afirka ta Kudu. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasar za ta bude sabbin ofisoshin jakadanci har 18. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ce an kashe Falastinawa uku a jiya Laraba lokacin da Isra'ila ta kai hari a gabashin birnin Gaza.
Kanin labaran duniyan kenan, to Amurka ta kalubalanci hukumomin Najeriya kan matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan ƙasar.
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities.
Ayi wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci harare ko tashin hankulan da aka samu sun shafi kusan dukkanin al'umma.
A Najeriya har ila yau manoma ne suke kokawa kan abin da suka kira kin hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalin takin da gwamnati ke samarwa domin ƙananan manoma.
A gaskiya in ba zai kuma tashi gobara ba wanda suka yi a kama su kuma a yanzu an kusa da su ba bayan da an kama su ba daga ba a cike su. To in mutum ba da wannan matakin ko gaskiya akwai matsala.
Za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji abin da 'yan ƙasar ke cewa kan matsayar da aka cimma da Najeriya. Game da shimfiɗa bututun mai zuwa Najeriya. Sannan kamar kowace rana Alhamis, Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali. Amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikinsu wanda ya yunkuro a duniya sun yi gargaɗi kan abinda shugaban Afirka ta Kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa a duniya wanda ba a fakaice yake ba, yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman ya kunno kai tsakanin Amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai ƙarfin tattalin arziki, wato China. Shuma shugaban na ƙasar China Xi Jinping ya bayyana damuwarsa kafin a fara taron kwanaki uku a Afirka ta Kudu. Shugaba Xi ya faɗa a wurin taron cewa ka a sake a yadda rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba. A cikin shekarar 2010 ne dai ƙungiyar ƙasashen da tattalin arziki su suka yunkuro ta saka Afirka ta Kudu cikin wannan ƙungiya da niyyar samar da yanayi ga wasu ƙasashe marasa ƙarfi su samu wakilci a cikin wannan ƙungiyar. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci har 18. A jawabinsa irinsa na farko da wani Prime Minister India da ke kan gado ya yi ga 'yan majalisar dokokin Uganda, Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta bai wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli. Daga nan ya gode wa shugaba Yoweri Museveni na sake yin marhabin ga 'yan nahiyar Asiya da aka kora daga ƙasar lokacin mulkin marigayi Idi Amin a wajen shekarun 1970. Shugaban India, wanda ke rangadin ƙasashe uku, ana kallon wannan ziyara tasa a matsayin na ƙasar da take kokarin ganin ta yi tasiri a nahiyar da kishiyarta, wato China, ta ke kokarin ganin ta fi tasiri a kansu. Duk da yake Modi bai bayyana kasashen da za a gina waɗannan ofisoshi ba, amma wannan zai kawo adadin ofisoshin jakadancin ƙasar India a Afirka har 47, yayin da ita kuma China take da 50. Sai dai kafin Modi ya yada zango a ƙasar ta Uganda, sai da ya ziyarci Rwanda, inda ya bada gudunmawar shanu 200 ga iyalan da ba su da galihu. Kana ya duba batun rancen da ƙasarsa za ta bai wa Kigali. Kane je Laraba ya sauka Afirka ta Kudu domin ya halarci taron kasashen duniya da tattalin arzikin su ke tasowa. Zai shiga jerin safin wato shugabannin kasashen da suke cikin kungiyar da ake kira BRICS a takaice da turanci. kasashen kudi sun hada da Brazil, Russia, China da Afrika ta Kudu. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ce an kashe Falastinawa uku a jiya Laraba lokacin da Isra'ila ta kai hari a gabashin birnin Gaza. Sojojin Isra'ila suka ce sun auna sansanin mayakan Hamas ne a zirin na Gaza bayan da aka yi wa rundunar sojojin Isra'ila da ke bakin iyaka hari har aka raunata sojan Isra'ila ɗaya. Wannan faɗan na baya-bayan nan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugabannin ƙungiyar ta Hamas da Isra'ila suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da zuma sassautar kishin da ke tsakaninsu. Sai dai wannan yarjejeniyar ta rushe ne a ƙarshen satin da ya gabata bayan da wani Bafalestine ɗan bindiga ya kashe wani sojan Isra'ila. Wannan ne yasa Isra'ila ta mayar da martani da wani gagarumin hari wanda ya janyo fargaban barkewar wani yaki tsakanin Isra'ila da Hamas wanda daman sun goza yaki har sau uku tun a shekarar 2008. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ta sa hannu a kan wata yarjejeniyar share fage tsakanta da babban kungiyar nan ta 'yan tawayen kasar domin raba iko da zumar kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru biyar. Sai dai kuma wata gamayyar jami'in hamayya tara sun ci sa hannu a wannan yarjejeniyar suna cewa tun da an ƙi a karɓi shawarwarinsu da suka bayar ba dalilin sa hannu a wannan yarjejeniya. Yarjejeniyar da wannan gidan rediyon ya samu damar gani ya nuna cewa har yanzu shugaba Salva Kiir zai ci gaba da zamowa shugaban kasar yayin da shugaban 'yan tawaye Riek Machar zai ci gaba da rike tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban kasa na farko. Haka kuma yarjejeniyar ta buƙaci a samar da 'yan majalisar dokoki mai mutane 550 a shirin miƙa mulki kana a samar da wasu mataimakan shugaban kasa mutane hudu wanda ɗaya daga cikinsu za ta kasance mace. Ƙungiyar ta yaƙi ta yankin kasashen Afirka ta gabas ne da ake kira IGAD ta kasance mai shiga tsakani akan wannan yarjejeniya. A lokacin da yake bayani gaban kwamitin majalisar dattijan Amurka jiya Laraba, sakataren harkokin kasashen ƙetare Mike Pompeo ya ƙi bada wani cikakken bayani game da ganawar sirri da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwaransa na Rasha wato Vladimir Putin wanda suka yi a satin da ya gabata a Helsinki. Sai dai kawai ya ce Amurka ba ta yarda da cewa Rasha ce take da iko da zirin Crimea da ƙasar ta mamaye tun a shekarar 2014 ba. Sai dai jim kaɗan kafin ya bayyana gaban kwamitin, Fadar White House ta fitar da sanarwar cewa an ɗage taron ƙoli karo na biyu da aka shirya tsakanin shugaban na Amurka da na Rasha har sai baɗi. Mai baiwa shugaba Trump shawara a harkokin tsaro John Bolton ya ce shugaba Trump na so ne ya dakatar duk wani batun ganawa da Putin har sai kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin Robert Mueller ya kammala bincikensa akan zargin cewa Rasha ɗin ta yi katsalandan a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016.
Ladan Ibrahim Ayawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da Najeriya, inda ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan Najeriya. Mataimakin jakadan Amurka David Young ne ya bayyana hakan ga manema labarai yayin rangadin wasu jihohi da ya yi a arewa maso yammacin ƙasar, inda ya da zango a jihar Kaduna, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Game da ziyarar shi Kaduna da wasu jihohin arewacin Najeriya kuwa muƙaddashin jakadan Amurkan a Najeriya Mr. David Young cewa ya yi.
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence. Farmers and herders, people of all ethnic groups, Muslims and Christians, all are touched by this kind of violence. And again, it's a tragic loss.
Ayin wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci a rare ko tashin hankulan da aka samu sun shafi kusan dukkanin al'umma, tun daga manoma, makiyaya, kabilu daban-daban, musulmi da Kirista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikici ya rutsa da su. Saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa kuma babu wata maslaha ta kai tsaye cikin sauki.
amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce hada karfi da karfe don murkushe dukkanin mutanen da ke tada fitintunu ta yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta aiki a kan shi. Mun san dai gwamnati na kokari matuƙa, amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙwazo.
We know the government is making good efforts and trying hard on this, but obviously because of the tremendous loss of life, more needs to be done.
Mr. David Young din da ya ziyarci Johim Plateau Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria ya ce akwai buƙatar kirkiro ayyuka na ci gaba domin samarwa da matasan wannan ƙasa aikin yi, kuma sanin muhimmancin wannan ne inji jakadan Amurka a Nigeria ya sa ƙasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria wajen inganta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da noma da sauran ɓangarorin da za su samar wa da matasa ayyukan yi a wannan
opportunity and hope to envision a better future so young people do not go into criminality.
Mr. David Young ya ce ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara, kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba, saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance. Amma dai duk da haka akwai buƙatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a ɓangaren tsaro a ƙoƙarin su na tabbatar da an samar da tsaro.
I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different obviously in Zamfara from Southern Kaduna from Plateau.
Ana sa ran wannan ziyara ta jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaƙa tsakanin Nigeria da Amurka, musamman ma dai game da zabe na gaskiya da kuma tsarkake tsamin tsaron da ake fama da shi. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tuma dalla a gaida na Ikara. Daga batun tsaro sai na harkar noma, inda Najeriya har ila yau manoma a jihar Niger suka koka kan abin da suka kira gazawar gwamnati na kasa hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalar takin da ake samarwa domin ƙananan manoma. Batutuwan da hukumomin jihar suka ce suna ɗaukan matakan magance su. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar Niger, ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka ta wayar salula.
Gaskiya abin da ke ciki dai abin da ke hara hukumomin sosai ba, amma da suka abin da su ana ganin suna yawo ba a ɗaukan mataki na rarrabtarwa shi zai dame mu. Da wata tsara haka na ba za ka kai mutane za a zo a hansu sai ne za su shiga bane, amma in ana rarrabtarwa shaka babu za ka abubuwa sun rage masu yawa su tsoro.
Yanzu a yanzu kuna ganin akwai matsala kenan ko?
A gaskiya in ba zai kuma dace ba ƙwara ba wanda suka yi a kama su kuma a yanzu an kusa da su ba bayan da an kama su ba daga ba a cike su. To in matakan ba da wannan matakin ba gaskiya akwai matsala.
To sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ɗaukar matakin hana duk wata ciwaciwar takin da ma kawar da masu saida takin na jabu. Alhaji Haruna Nuhu Dukku da ke zaman kwamishinan gona na jihar Niger ga abin da yake cewa.
Wato tsarin da muka yi na taki bana ba a taɓa yin shi ba, abin da muka yi mun samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanin takin nan. Mu a Niger State Government matakin da muka ɗauka kenan ba takin da ke barin kamfani zuwa ƙananan hukumominmu sai mun haɗa shi da jami'an tsaro, su za su shiga gaban motar nan a kai shi inda ya kamata a sauke shi sannan a dawo. Shi yasa ka ga bana babu labarin jabin taki a jihar Niger.
Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma an yi ta yaya ta labarin samun wani katafaren gidan buga takin zamanin na jabu a nan cikin garin Mina. To amma kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Dukku ya ce labarin ba gaskiya ba ne.
Wato ba gaskiya bane saboda mun je mu jami'an gwamnati da jami'an tsaro mun duba, wato abin da ke faruwa shine store nasu kaman guda biyu ko uku suka rusa suka rushe saboda ruwa, sai zaman ta sai suka samu wani wuri in sun yi production in sun sarrafa takin sai su kwasa su je wannan store na waje, so suna bargain suna dinkewa suna ba manoma, saboda ka cewa akwai takin jabu a Niger ba gaskiya bane.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda bayan matsayin da ƙasar ta cimma da Najeriya na ta shimfiɗa bututun mai zuwa arewacin Najeriya, masana da wasu 'yan ƙasar suna ta tofa albarkacin bakinsu kan alfanun da suke ganin ƙasashen biyu za su samu. kasashen biyu dai sun cimma wannan yarjejeniya ce inda za a shimfida bututun man daga jamhuriyar ta Niger zuwa jihar Katsina inda za a samar da wata sabuwar matatar man. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Malam Usman Useni Tanimun wani masanin tattalin arziki ne a jamhuriyar Nijar.
Akor na mai da Niger da Nigeria na treatment din mai. Ina iya ce abu ne na kwarai saboda duk abin da mutun yake nan gai yana yi ne kaman ta abin da ya gyara shi na ci gaban shi. Kenan in Nijar ta ga da ta kai manta wani wuri ayi ta ce shi can yahi mata tsada. In ta ga Nigeria ta yi kusa kuma yahi rashin tsada. Ai kaga kenan in sun ka Nigeria kuma bai zama lahi ba ko. Kuma bai zama abu matsala ba za a iya ce ma abu ne na kwarai. Tunda abu ne wanda farko ba nan gai shi. Da kuma muna ganin nan ga harko Nigeria tun kandama mu musamman mu Nigeria ce take ban mai kuma har yanzu muna aiki da man Nigeria
su ma ɗan kasar ta jamhuriyar Niger suna ci gaba da nuna murnar su game da wannan yarjejeniyar tsakanin kasashen Niger da Nigeria.
Ko sunana Abdulrahman kuma wanga labari da muka samu mun ji dadin shi tsakanin Nigeria da Niger bisa abin nan na bubutun mai da wani za a yi katsina alheri ne ya zo mu gaskiya kuma insha Allah za a ji dadin shi har talakawa za su samu aiki kan wanga abubuwan kuma arziki zai bunƙasa tsakanin Nigeria da Niger ba mu kade wannan Niger har Nigeria su kansu matasa za su samu aikin yi da tsakaninmu da mu da Niger da Nigeria uwa ɗaya ba ɗaya miki ba bambanci turani suka zo mulki mallaka suka raba mu
dama dai wannan al'amari ne wanda Niger za ta ci gaba Nigeria za ta ci gaba kowane tattalin arziki ne zai ƙara bunƙasa ya ci gaba ba dai su yi baya ba dama dai tsakanin Niger da Nigeria ayar aya na in tawayan Allah ba wanda ya raba su dama to inda an ka tu baturi na zaka girma amma ba bata matsala zama abin ya ƙara dumki ya dandan ba bata matsala
wannan lamarin zai kawo ababe da suka hada da bunƙasa tattalin arzikin kasashen Niger da Nigeria da yaki da rashin aikin yi da ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin kasashen guda biyu da aka dade ana kira da Hassan da Husaini Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Allah Allah hada kan mu a firar kamu so juna.
To a gaida Haruna Mamman Bako waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare da minti 17 yanzu ga shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da ba tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu mahalatta taron ƙarawa juna sani kan kare haƙoƙin mata a jamhuriyar Niger wanda ya hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. Yau ma muna tare da Usman Dambaji, shugaban ƙungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya, da kuma Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Jagoran tattaunawa Yusuf Abdullahi ya fara da tambayar Madam Kako ko tana ganin talauci ko kuma ƙuncin rayuwa ke kawo matsaloli da ake fuskanta a cikin gida, sai ta bayyana cewa
na yarda cewa a ƙasar Niger mace na cikin wahala, ana cikin kuntata matan Niger don me yasa maza su gafarce ni yau a yanayin ɗakin armi za ka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba tunda yau mun ga mace ita ke da kula da gida, mace yau ita ke ɗaukar ɗawainiyar yara kai har ta ɗauki ɗawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a. Mace na toye-toye waina da toye-toye tsalata ta sai da icce ta shema ta ɗebo icce a daji ta zo ta sai da shi kuma ta ci da mishin kuma ta ci da ɗiyan kenan kaga abu bai yi kyau ba. Akwai inda ƙasashen da maza ma gudu suke su bar mata su ta yi su ba su Ghana ba su Abuja ba su Libya ke mace kina nan ki an bar ki da ɗiya 5-6 abin da za su ke ci illa kwal za ki sa su ke ci mantana lakwal ta zama yanzu abin biya. Kashi na biyu cikin dubunnan abin da ake yau kuna dai gani abin da albarkar da ke cikin ƙasa yau ba ta isa na a rayu dole mace da ɗiya su wahala yau duk inda za a shi ko koyin da ake yau na mata ne mace wahala ta yawa ce yanzu ka dauka ka fannin rishin lafiya. Yau mace in aje likita ne bata da halin zuwa likita. Yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da dauka ciki. Kaje likitar na da nisa wataran. Kan kaje ma ya lada cikin ciki ya mutu. Ko kan kaje ka wahala. Abi kai ga yoyon hitsari da ake cewa. Kenan kaga mace na da wahala da yawa. Na biyu kuma almi da ake yi yau maza suna ba mata wahala. Tunda akwai abin da muke cewa violence. Yau akwai violence moral, akwai violence psychologic, akwai violence physic. Ina so in dan ka'idar da kadan nan. Moral menene kuntatawa da rankar layak ana musguna ma har ya kai ka ga mutuwa. Yau violence physic ba da kashi. Ba da kashi ko kuwa addini an hana shi amma Niger har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi. Violence psychologic ko ina ne a fannin ma'aikatin ne akwai shi. Yau za ga diya mace kina fuskan fannin aiki a wurin saru shinki sai kiga ana musguna miki ana cewa in baki ba da kanki ba baki zama komi. Wannan mun sha gani tunda mukan kama kungiyoyin mata a kwangafen an sha ka mun wannan kuka sai kaga director ya ce ai sai nayi kaza da ke in ba kanin ba ba na kara ki ba kun ba na kara miki biya ba. Kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an dauki kundi da yawa. Yau muna da abin da muke cewa kundin mu da ake cewa political jar yana nan. Mun yi argumentar islamic yana nan. Yau akwai kundaye da yawa da aka tsara da har yanzu wayannan kundaye an buga su suna nan amma a ci gaba da aikin su ya gagara.
To madam kamar abinciken da kuka gudanar kan wannan al'amarin ina yafi kamari a karkara ko kuma a cikin birane?
To wallahi yanzu ina tsammani inda yake kamari kowane janshi na da nashi wahala. In ka dauki a fannin karkara su karkara dama ka san menene matsalolin su. Dawaini diya wurin gai. Dawaini kansu da kansu. Buskan lakwal, buskan rishin lahiya da buskan taimakama al'umma. In ka dauko nan wurin yanayin birni cikin ma'aikatan ne muke ganin bambanci. Da yau mata na da ilimi. Macen Niger yau ta kai ilimin ta ya kai inda shi da kanshi yau na shi daɗi da ya ce mata yau sun ma maza ilimi. Gaskiya ce ya gai. Tunda yau tabarkallah masha Allahu duk inda ka ɗauki gungun da ka ɗauka mace akwai ta. In a gungun soji ka ɗauka mata yanzu matuƙa akwai su da yawa cikin soji. In ka ɗauka a fannin doktorori akwai mata. In ka ɗauka a fannin masu shari'a akwai mata. Kenan yau alhamdulillah mace ta kai inda ta kai.
To yanzu dai game da shi wannan taron mun samu zantawa da ɗaya daga cikin sarakan gargajiya da suka halarci taron mai martaba sarkin Tesawa Mansur Kane mai gizo.
Yanzu haka in ka je hwada in ka je ka taga da mace guda 10 takwas zancen army ya kawo su. Cikin takwas kin wani zancen army ya kawo su ka samu 6 su kishin army suke tambaya ma gaba daya. Cikin 6 masu tambaye kishin army 4 talauci kuma irin abunda maza ke musu irin abunda dangin maza ke musu irin halin da suke ciki shine muhagin zabo su. To wanga dama ne an ka samu a zo a zamna a tantamta bisa kan halayen da mata ke ciki amma kuma a yi zancen me ya kamata a mamaci balle mamacin karkara saboda a samu a rage talaucin da ke kaita cikin wannan hali. Ina yi imani da in an samu an sa hali kwarai cikin hannun mata ko kuma an ba mata daman neman hali su da kansu da a ce a zo kullum a zo a yi tawaye musu kai a zancen waye kai an yi shekaru da shekaru ya isa yanzu su samu sana'o'i su samu abin neman abinci. Haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata tana da abin zaci tana da abin za ta ba iyalinta. Kai mun yi imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hada aiki ma rage mu zai in Allah ya yarda.
Malam Usman Dambaji wani irin tallafi ne kake ganin ya kamata a kawo wa su waɗannan matan?
Matan karkara a yau abin da ya kamata a musu na fari sai a waye musu kai. Kuyo ko an baka kuɗi idan ba a baka ba horo wannan kuɗin bai tasiri a gare ka. Kenan a kwanta musu cewa unhwanin zuwa makaranta da fari na kwarci makarantar Muhammadiya shi ne zai sa kanka ya waye buɗe ka san menene zaka iya ma kanka dan yau da gobe. Kuma ci gaba da ake zanta ci gaba mace ta samu abin masarufi. Ba an ce ban ta yi ƙarfin mijinta. A'a, don ta samu ni tallafa ma ci gaban gida. Yanzu mu abin da muke nema ne ma a hore su su gane cewa wai har maza su gane samun kuɗi ga hannun mace ba shi bane cewa za ta fishi ne maka ko za a sama ta su yi ƙarfin masa. A'a, akwai ta musu cewa saboda wannan abin taimakon ka ne, taimakon yara ne, taimakon kowa ne. Me amma a yi shi cikin ƙa'ida wanda al'adunmu suka yarda wanda musulunci ya yarda. To shi ne muke na muna kokowa duk matsalar abin da yasa abin bayyayiwa saboda wanda suke babban birane ba su ba da kima ta kirki wanda na ƙauyen za a iya gane su sama abubuwan. Abin da muke so na farko yanzu wai ba wai a samu maganin abin yanzu ba ne, a'a muna so an aka samu maganin ya zamanto dindindindindindin. To shi ne muke so duk abin da ake yi ana sa ƙawa ga sa ɗiya mata makaranta. Yau mace an tashi makaranta baka iya kamata wayo. Baka iya kace mata ga kara wannan abin gane. Kinan yau mace an tana aiki. Sana'a tana kasuwa ne ko tana wani aikin gwamnati an kara su tafiya ga dandi. Iya ta rike su. Yau da ba ga da muke hana ma matanmu masu shi su aiki. Allah ka yahe ni. Idan mutuwa ta zo ka bar mace da iya biyan. Ka mutu baka bar komi ba. To idan ba ta da wani sana'a yi babu wani aiki gidanku babu komi. Kaga iya sai shiga titi sai shiga ragaita kenan. To idan wannan macen tana da wani abin sana'ayyinta sai ta kare mutuncin wannan yaran ta kula da su kamar kananan dan a samu kuma a ci gaba da arokin da ke ciki. Yaƙi da talauci kamar yadda madan ta gayi bayyayuwa sai an samu kamar wasu constitution wasu abu da zai kare musu matan su bala'i. Tunda yau kai gani an yi zancen mace yawa ina son sakin mace a waya zan kira in ce kai juju ba takarda an sake ta. Me ai ita ke so ta rabu sai ta shekara uku ba ta samu wani takardar rabuwa ba. Ai ta gana mata alkari. Ai ta gana mata alkari. Me yasa? Ka gani ko? Kenan akwai miskila da kamata a gyara cikin wani abubuwan. Ni a waya fa ina wani ƙasa sai in ce kai Allah ba takarda ta ishe ni. Amma ita an ta ce juju mai gidana ya shekara biyar bai bani abinci ina son rabuwa sai a ce a'a. Kaga kenan akwai matsala gurin an gyara wannan harkokin.
To yau ma lokacin ya kwace mana sabili da haka tilas majabirki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya ba da gudunmuwa daga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikin kasansu da suka yunkuru a duniya sun yi gargadi akan abinda shugaban Afirka ta Kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma da ke bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa wanda ba a fakaice yake ba. Yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman kunno kai tsakanin Amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai ƙarfin tattalin arziki wato China. Shugaban na kasar ta China Xi Jinping ya bayyana damuwarsa a fara taron kwanaki uku a Afirka ta Kudu. Shugaban Xi ya faɗa a wurin taron cewa ka a sake a yarda rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofishoshin jakadanci har 18. A jawabi irinsa na farko da wani prime minister da ke kan gado ya yi ga 'yan majalisar dokokin Uganda, Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta bai wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. A duk lokacin da ake son sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da jin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai injiniyanmu Daryl Smith Mahmud Lalu ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.